نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na 11 ga watan Ramadan hijira ta 1444 wanda ta yi daidai da 21 ga watan 3 shekara ta 2024 ta miladiya yau zamu yi majalisi na 11 a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan wata na Ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka amin da sauran garuruwan musulmi baki daya amin yau zamu tashi aya ta 45 a cikin suratul ahzab wanda muke karanta tafsirin ta bi idnillah bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabi أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
نعم الله جل وعلا يتي يا أيها النبي يا كيوانا النبي مي جرما إنا أرسلناك شاهدا موم أيكوكا ميين شيدا ومبشرا دميين بشارة wa nadhira da mai gargadi wa da'iyan ila Allahi bi idnihi da kuma mai kira zuwa ga Allah da izinin sa wa sirajan munira da kuma fitila mai haskakawa wannan shine nida'i shine kira na uku da aka yi man annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan sura kira na farko ya rata da zatin sa ne da aka fuskance shi da umarni ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin kira na biyu akan abin da ya shafi alakarsa da matansa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha to wannan kira na uku ya rataye da bayyana sifofinsa wanda a cikin su akwai girmama sha'aninsa da daukaka martabarsa da bayyana matsayinsa saboda abinda munafikai karkashin jagorancin Yahudawa suka yi kokarin suka yada na kokarin suka gare shi saboda auren Zainab binti Jahash wadda dan rukunsa Zaid ibn Haritha ya sake ta bayan da ta kasance matarsa saboda haka bayan Allah madaukakin sarki yayi mamuminai umarni da abinda zai shagaltar da su gabarin wannan fitina gabarin yaduwar wannan fitina ko tasirantuwa da ita ta hanyar yawan ambaton Allah da kuma bishara da Allah madaukakin sarki yayi musu da cewar yana fitar da su wato daga cikin dufai zuwa ga haske to sai kuma ya bayyana girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin musulmi mu ƙara aminci da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ƙara bashi mu ƙara girmama sha'aninsa saboda hanya ce ta samun tsiran mu Allah madaukakin sarki ya ambace shi da sifofi guda biyar a cikin wannan aya yace ya kai wannan annabi mun aiko ka wannan tabbatar da manzancin sa ne cewa Allah shine ya aiko shi kuma Allah madaukakin sarki yana rantsewa akan wannan yana cewa yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin kai hakika kana daga cikin manzanni to wannan takriri ne daga Allah kan cewar wato manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yayi shaida ya aiko shi lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadu Allah yana shaida cewa abin da ya sauko maka ya sauko maka ne da shi ya saukar maka ne shi da ilimin sa ko malaiku ma suna shaida Allah yace mun aiko ka shahidan nan Allah ya ambace damirul abama mu inji Allah wato lamiri na nuna girma da isa da mulki mun aiko ka mai shaida ai mai shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai shaida ne asalin ma'anar shaida shine wato asalin wato ma'anar shaida shine mai bada labari akan hujjar wanda yake da'awa akan gaskiyar hujjarsa da kuma ƙaryar hujjar wanda yake inkarin tasa hujjar shi mai shaida wato mai tabbatar da hujjar mudda'i ne mai rusa hujjar mudda'a alaihi shine ma'anar mai shaida to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah nan yace ya aiko shi mai shaida bai fadi muta'alliqin shaidar ba amma kamar yanda suka zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri a cikin sahih muslim cewa Allah madaukakin sarki ranar alkiyama za a zo da annabi yana da mutum daya wani da mutum biyu ko da abin da yafi haka sai Allah ya tambayi al'umomin su cewa annabi ya zo muku sai Allah madaukakin sarki ya tambayi annabin ka isar da sako sai ya ce ya isar da sako sai Allah ya tambayi mutanansa cewa annabin ku ya isar muku da sako sai ya ce babu wani mai gargadi da ya zo mana sai su inkari sai Allah ya tambayi annabin akwai wanda zai maka shaida sai ya ce akwai wanda zai masa shaida sai ya ce Muhammad da al'ummarsa sai Allah ta'ala ya ce tayaya ya ce ma al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam tayaya akai kuka shaida gare shi bayan ba ku rayu da shi ba sai ce Allah ka aiko mana annabinka kuma ya gaya mana cewa ka aiko wannan annabi zuwa ga mutanansa kuma ya isar da sako sun karyata shi yace to wannan shine shaidar da Allah madaukakin sarki ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai shaida shine har a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine fadin Allah ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wato haka ne muka sanya ku al'umma mai adalci domin ku wato tsakatsaki domin ku zamanto shaida akan mutane kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shaida a gare ku wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ya zamanto shaida akan ku to wannan shaida ta farko kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana shaida akan manzanni da sakonnin da suka zo shaidarsa akan kuma sakonni shine Allah ta'ala da ya faɗa yace wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi mun aiko maka mun saukan maka da littafi mai gaskata abinda yake gabaninka na daga littattafai kuma mai shafe hukuncinsa da tabbatar da abinda yake shine daidai da tabbatar da abinda yake shine tabbatacce to annabi sallallahu alaihi wasallam ta nan ma shaida yake yi ga sauran littattafai abinda ke cikinsu wanda yake na gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi abinda ke cikinsu wanda yake sun canza sun musanya sun cancanza sai ya zamanto ya rusa wannan to kage yayi shaida akan cewa wannan ba daga Allah yake ba to shaida ta biyu ita ce shaidar annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa zai shaida gare su zai zamanto mai shaida akan su akan wato abinda ya zo musu da shi cewa sun yi ko ba su yi ba kamar yanda ya zo a hadisin wanda za su yi ridda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da mutane na san su zan ce waɗannan suna daga cikin al'ummata sai a ce ba ka san abin da suka aikata ba bayan ka sai ya ce suhqan suhqan saboda sun baddala bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shaida ta biyu ita ce wadda Allah ya ambata a cikin suratul nisa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran sun je banu zafar suna zaune tare da sahabbai sai ya ce ma ɗaya daga cikin sahabbai wanda riwayar sahihain ta bayyana cewa ibnu mas'ud ne cewa ya karanta musu Al-Qur'ani sai ya karanta suratul Nisa daga farkonta har inda yazo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yaya halin ka zai kasance yayin da zamu zo da mai shaida ga kowace al'umma kuma mu zo da kai mai shaida akan waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin aka ce yayi kuka a riwayar as-sunan yayi kuka har sai da wato gemun sa ya rinka raurawa saboda jijjiga da yayi ta tasirin waɗannan ayoyi yace Allah waɗannan akan waɗannan su ina ganin abinda suka aikata yaya kuma ga waɗanda yake su banga abinda suka aikata ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ne shaida ne bi ma'ana Allah zai karbi shaidar sa domin dukkan mai hukunci idan mai hukunci yana hukunci da shahadar masu shaida ne saboda haka wannan yabo ne gare shi cewar Allah madaukakin sarki ya tsayar da shi a matsayin mai shaida bi ma'ana magaskaci ya zai gaskata Allah mai gaskata shaidar sa ne akan abin da ya faɗa shi ba zai nemi wani ya masa tazkiya ba amma sauran annabawa za su buƙaci shaida al'umma da ta yi shaida ga annabawa za su buƙaci tazkiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai musu sannan amma shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya zakka shi ya riga ya masa tazkiya ya ce shi mai shaida ne saboda haka ranar alkiyama ba zai ce wa zai ce waye zai maka shaida akan cewar shaidar da kai karɓar ƙwace a wajen Allah ba tunda shi Allah ya riga ya sifanta shi da wannan sifa ta biyu shine al-mubashir mubashir shine mai zuwa da labari wanda yake faranta rai dukkan wani abu mai farantawa zai zo da labarinsa to wannan shine sifar manzo sallallahu alaihi wasallam wato mai bada abin mai gaya ma mu'mine abin da zai faranta musu na ayyukan da za su aikata to wannan ta janibin bangaren farko na taqwa kenan al-ma'murat abubuwan da aka yi umarni da su saboda duk wani abu da aka yi umarni da shi a cikin shari'a ya kunshi abubuwa masu amfani a cikin gaggawa da kuma a nan gaba wato fil ajili wal ajil a nan rayuwar duniya akwai masalih a cikin dukkan umarnin da Allah ya umarni da shi akwai maslaha sannan kuma a lahira ga lada mai girma to wannan bishara ce saboda a cikin bishara annabi sallallahu alaihi wasallam zai yana ambaton ladan ayyuka yana kuma ambaton babban lada yana ambaton matukar abinda ake bukata shine shiga aljanna yace wanda ya aikata kaza dakhala aljanna wanda ya aikata kaza man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljanna duk wanda yace la ilaha illallah da ikhlasi daga cikin zuciyarsa zai shiga aljanna kuma zai fadi ladaddakin ayyuka na zai fadi ladaddakin ayyuka kamar yanda yake kuma ambaton hikimomin umarce-umarce na shari'a don a fahimci irin masalih waɗanda suka kunce su su ne wato hikimomin tashri'i wa nadhira kuma mun aiko ka mai gargaɗi shi nan sai ya zo da sigar suna saɓanin mubashir ya zo da sigan ismul fa'il mai yin bishara amma nan sai aka ce annadhir saboda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yana cewa anan nadhirul uryan ni ne mai gargaɗi wanda yake wanda daga mutanensa sun gani daga mutanensa sun gan shi suna amsa kiransa sun san cewa ya zo ya gargaɗe su ne wato al'adar larabawa idan hari aka kawo musu hari to wanda ya gano rundunar mayaka da suka kawo hari sai ya juya sirdin dokinsa ya cire kayansa ya yayyaga su ya yanka hancin raƙuminsa ya toho yana cewa anan nabirul uryan to a lokacin nan kowa ko me yake zai bari ya saurara ya san wannan abin da ya sanya shi yayi haka wato ba wasa yake ba mai gargaɗi ne na gaskiya to annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya tara wato a kabilun quraish gida-gida na quraish ya gaya musu yake cewa da zan ba ku labarin cewar a bayan wannan dutsen na safa akwai rundunar mayaka sun zo za su kawo muku hari za ku gaskata ni suka ce za mu gaskata ka ba mu taɓa jarraba ƙarya a gare ka ba sai ce to ni ga mai gargaɗi ne a gare ku gaba gare ku akwai azaba mai raɗaɗi ba za ku tsira ba sai kun ce la ilaha illallah to Allah ya ce nan Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne ma'ana mai gargadin duk wanda ya kafirta da shi ya saba masa to wannan shine bayanin janibi na biyu na janibin taqwa shine almanhiyat abubuwa da aka hana duk abin da aka hana akwai barna a cikin sa saboda haka yana gargadi akan barnar da za ta zo yayin da mutum ya aikata abin da aka hana a nan duniya ko a lahira duk wani abu da aka hana akwai barna a cikin sa a nan duniya ko a lahira wanda da yawan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa waɗansu kuma aka yi istinbati daga duba da dalilai ga baki daya na shari'a wada'iyan ila Allah da kuma mun aiko ka mai kira zuwa ga Allah wato mai kira zuwa ga tauhidin Allah da da'ar sa to asalin kira zuwa ga wani in kace kirawowa na zuwa gare ni ud'u ilayya fulana kirawa ne ma'ana kira shi ya zo waje na to Allah madaukakin sarki ba za ka zo wajen sa da gangar jikinka ba za ka je wajen sa da tauhidin ka ne da kuma da'a gare shi saboda haka kiran da yake zuwa ga Allah ai kira zuwa ga bauta masa shi kadai da kuma sarrafar da bauta ma waninsa da sarrafar da bauta ga barin waninsa bi Allah ta'ala ya karfafa wannan kiran yace bi iznihi da izinin sa wato kiran da yake yi zuwa ga Allah da umarnin sa ne bi ma'ana shi ya nada shi ba sa kansa yayi ba Allah ne ya umarce shi yayi kuma wannan izini ya hada wato al'amru tashri'i wal amru takwini wato da izini na cewa Allah ya kallafa masa yayi wannan kiran da kuma izini na cewa Allah ya kaddaro cewa shine zai yi wannan kiran a lokaci da wuri da Allah madaukakin sarki ya tsara Allah ya kaddara wannan ya nufi abin ya hafaru ya san zai faru ya nufi abin zai faru kuma ya tabbatar da faruwar abin saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah yake yin wannan kiran shi yasa sai Allah ya saukake shi ya sanya kiran mai sauki a gare shi Allah ya saukake masa kira zuwa ga Allah ya zamanto cewar cikin sauki wato dukkan wanda Allah ya sanya su da rabo suke musulunta shi yasa kafin bar duniya ba sai da mutane suka rinka shiga addini jama'a kabilu kabila guda za ta zo da ku sai dai mutum daya ko mutum biyu ya zo ya musulunta to duk wannan shine ma'anar da izinin Allah wasirajan munira kuma mun aiko ka fitila mai haskakawa wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya zo da shari'a shi kuma akan kansa shari'a ne domin shi akan kansa shi sakon Allah ne kamar yanda Aisha ta sifanta shi da cewa dabi'a sai ta ce alqur'ani saboda haka shi akan kansa haske ne kuma abin da ya zo da shi na alqur'ani da sunna haske ne an ce wannan fitila dama al'adarta ta haskaka dukkan wani abu wanda yake duhu ya boye shi saboda haka dukkan wani bata komai buyansa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shiriyar da yazo da ita za ta haskaka shi a gano wannan bata ne a guje shi saboda haka wannan sirajan munira ya tara dukkan sifofin gabaki daya to Allah madaukakin sarki a waɗannan sifofi guda biyar ya isa matuƙa wajen wato daukaka sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar bayani to sannan kuma yayi irdafin wannan ya biyar da wannan da umarni bayan cewa labarin da ya bayar ya kunshi abinda umarnin ya kunsa amma sai ya dada ƙara yin umarni domin ya dada ƙara karfafa janibin bishara din nan saboda ita bishara dabi'arta ita ce mabudin zaburar da dan adam akan abinda zai amfane shi yayin da mutum ya zamanto yana cikin damuwa da kunci da bakin ciki to ba zai iya tsina na komai ba amma yayin da aka yi masa bishara sai ya zamanto wani karfi ne zai zo a cikin zuciyarsa da zai sanya shi ya fuskanci wato dukkan wani abu wanda ake ganin ba za a iya yi ba ya zamanto ya yi shi kun ga annabi Musa lokacin da ba wanda ya imani da shi fa ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum ba wanda ya imani da shi sai yan samari daga cikin al'ummarsa saboda tsoro na fir'auna da mala'un sa manyan mutanen sa kansu fitine su to Allah madaukakin sarki sai yace yayi mu annabi Musa wahayi yace wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa li qaumikuma bi misra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa bashiril mu'minin yace sai muka yi wahayi ga annabi Musa ku riki wato ku gina gidaje na bauta ga mutanenku kuma ku sanya gidaje ku sanya gidajen ku zaman to kibla wajen ibada kuma ku tsayar da sallah kuma kai faranta rai kai bishara ga mu'mini saboda yayin da aka shiga cikin tsanani da tsangwama to ba abin da zai karfafa zukatan mutane sai bishara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halin tsoro da suke ciki na rashin imanin yawa-yawan mutanen Makka da azabtar da su da ake yi suna haduwa a Darul Arqam yana karantar da su alqur'ani wanda ya kunshi bishara to sai Allah ta'ala nan yace wa bashiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira kai ma mu'minai bishara da cewar suna da falala mai girma daga wajen Allah alfadl kari ne wato bayan ladan da Allah zai ba su na aiki akwai kuma wani kari wanda yake wannan daga Allah yake kamar yadda Allah ta'ala yace lil ladina ahsanul husna wa ziyada wanda suka kyautata suna da mafi kyau kuma suna da kari suna da dadi to Allah yace zai ba su dadin to bayanin menene wannan dadin bayanin wannan dadin yazo a cikin suratul shura da suratul fatir Allah ta'ala yace taral zalimin mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki suna da duk abin da suke so lahum wato suna cikin dausayi na aljanna a wajen ubangijin su suna da kuma duk abin da suke so Allah ta'ala yace wannan shine falalar mai girma kuma a can Allah ta'ala a cikin suratul fatir yace zalika huwa al-fadlu al-kabir jannatu adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa hudu ila at-tayyib min al-qawl wa hudu ila siratil hamid ita ce dai aljannan to amma kuma abubuwan da za a ba mu mutun aljanna dan shiga aljannan daban sannan kuma matsaye da za a ba mutun a cikin aljanna akwai falala ta Allah da za ta zo wanda aikin ka bai kai kai wannan ba amma sai Allah ya cilla ka zuwa wannan matsayi to Allah ta'ala yace yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minai bishara da wannan wala tuqil kafirina wal munafiqin kada ka bi kafirai da munafikai wato kada ka bi su a cikin su nemi abin da yake ba wajibi bane akan ka kai musu kar ka biye musu akan wannan haka zalika kar ka bi su akan abubuwan da za su kaddamar gare ka akan cewa wai wannan nasiha ce akan cewa wannan ko nasiha ce bayan kuma sun kunshe wato kaidi da munafinci da cuta a ciki Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka bi su wala tuqil kafirina wal munafiqin kada ka bi su kuma zai iya yana daukan maganar wato kada abinda suke yi wato kada ka damu da irin tsare-tsaren da suke yi na wato su batar da mutane ko kuma su jefa shubuhat a cikin zukatan mutane sannan Allah ya ce wada' azahu ka kyale cutar da su cutarsu wannan tana daukan fuska biyu ka kyale cutar da suke maka to abinda suke maka na cuta ka rabu da su kar ka dauki fansa ka kyale su domin Allah madaukakin sarki shine zai maka maganin su kar ka shagaltar da su kar ka shagalta da su abinda dai ba sa so shine ka ci gaba da kira zuwa ga Allah da bayyana shari'a da kuma ba da jagoranci ga al'umma abinda ba sa so kenan kai ka ci gaba da yin wannan ita ce muhimmanka amma abubuwan da suke yi na cutarwa a gare ka kar ka kyale shi domin ba za ka taba gushewa ba kana jin mummuna daga gare su in dukkan mu'mini da yake tsammanin wata ran zai ji kafirai suna yabansa to sai dai in ka bi hanyar su walan tarda anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum dan haka ma karkace wai ka wai kai kana so ya zamanto sun yabe ka a cutar da za su yi maka wannan ita ce dabi'ar shine asali to ka kyale su haka Allah ya ce ba manzo sallallahu alaihi wasallam wanda wannan umarni ne gare shi al'umma ma sai shiga ciki ma'ana ta biyu na ka rabu da cutar su ka kyale su ma'ana karka cutar da su wato ka dauki fansa akan abin da suke maka karkace sai kai maganin su karkace sai ka aiwatar da ukuba akan su ka kyale su kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayin da sayyidina Umar yace zai sara kan wani munafiki sai yace waɗannan sune wanda Allah madaukakin sarki ya hana ni akan su domin kar domin maslaha maslahar barin su tafi maslahar a kashe shi domin in aka ce za a dauki fansa a kansu waɗanda suke a waje su a zahiri suna ganin su musulmi ne suna zuwa masallaci ana sallah da su in aka ce yana kashe su ba wanda za su fahimci kan cewa sun boye kafirci sun bayyana musulunci sai a ce ai waɗanda ma suka zo wajen sa zaba yake yana karkashe su saboda haka sai a tsoratar da masu raunin imani ko wanda musulunci ya so mashi da cikin zuciyar su a ce a zuwa za ku yi ba ku ga ya kashe wani ku ba ku je ku haɗu da ajalunku to saboda gudun wannan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yatahaddathu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu kar mutane su rinka zancen cewar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana kashe waɗanda suke tare da shi to saboda wannan maslahar sai Allah ya sarrafar da shi daga wato ya musu hukuma kuma dama shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya shi akan wannan ɗabi'ar in an masa mummuna baya ije ta da wata mummuna sai dai ya ije ta da kyakkyawa to waɗanda sannan Allah ta'ala ya ce wa tawakkal 'ala Allah kuma ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ya isa wato madogara wannan alƙawari ne da cewa nasara Allah za ta zo gare shi a bisa wannan munasabar akwai abinda Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin kitabu tafsir abinda aka ruwaito daga Abdullah ibn Amr ibn al-As ya kasance yana karanta at-taura ya samu qit'a na at-taura yana cewa wannan ayar ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira sai yace a cikin at-taura akwai kamata cewar ya ayyuhan nabiyyu ina kuma karantawa ne daga riwaya kamar yadda tazo a cikin Bukhari ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira mun aiko ka mai shaida da mai bada bishara da kuma mai gargadi wa hirzan lil ummiyin da kuma kariya tsari ga waɗanda suke ba a ba su littafi gabaninka ba su ne bobayi anta abdi wa rasuli kai bawana ne kuma manzona sammaituka almutawakkil na sanya maka suna almutawakkil mai dogaro ga Allah laysa bi faddin wala ghaliz ba mai kaushin ɗabi'a ba ba mai kaushin hali ba wala sahabin fil aswaq ba mai kormato mai ɗaukaka murya mai kormato a cikin kasuwanni ba wala yadfa'u sayyi'ata bisayyi'a baya ije mummuna da wata mummuna walakin ya'fu wa yasfah sai dai ya afwa ya kauda kai walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-awja Allah ba zai dauki ransa ba har sai ya miƙar da karkatattar addini karkatattar hanya ita ce addinin Annabi Ibrahim da aka karkatar da shi to sai Allah ya miƙar da shi bi an yaqulu la ilaha illa Allah mutane su ce la ilaha illa Allah wayaftaha bihi a'yunan umya ya bude wato idanu makafi da shi wa adhanan summa da kunnuwa kurame da shi wa quluban ghulfa da zukata waɗanda suke rufaffu da shi to wannan shine Ibn Ashur yace yayi ta kokari ya bincika a cikin at-taura abinda Abdullah ibn Amr ibn al-As yace shi ya samu a ciki ko akwai a cikin at-taura da take hannun mutane yace abinda ya samu makusanci ga wannan shine abinda ke cikin littafin Isaiah a cikin as-sifa a cikin Old Testament ash-sha'aya kenan ash-sha'aya da turanci shine Isaiah wato sura ta 42 inda shi Isaiah an kawo shi a cikin at-taura cewa yana bada bishara ga wani bawan Allah wanda zai zo a ƙarshen zamani a ciki yake cewar shine wannan bawana wanda nake ƙarfafa shi abin zaɗi na wanda raina ya farin ciki da shi na sanya ruhina a cikinsa don haka zai bayyana gaskiya ga al'umomi baya kormato baya ɗaukaka murya baya ɗaga murya a hanyoyi idan mummuna ya same shi sai ya ije da kyakkyawa fitilarsa ba za ta mutu ba yana fitar da wato yana jan gaskiya ya zuwa ga aminci kuma baya dogaro ga kowa baya karaya har sai ya tabbatar da gaskiya a bankasa kuma dukkan wato tsubrai za su suna jiran zuwan shari'arsa ne to gashi nan dai yanda har yake fada a ciki wanda wannan shi kamar bayani shi wannan babban malami mai tafsiri al-Tahir ibn Ashur yana gani yayi kama da abinda shi Abdullah ibn Amr ibn al-As ya ruwaito to kuma wannan yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini a riwayarsa yace hadithu an bani Isra'il wala haraj ku bada labari ku yi zance daga bani Isra'il ku fadi abubuwa da suka zo daga bani Isra'il babu laifi a cikin wannan amma kuma abu ne wanda yake kamar yanda malamai suka fada nau'i uku ne abubuwan da suka zo daga bani Isra'il abinda suka fada muka san gaskiyarsa daga abinda yake tare da mu sai mu imani da shi ba dan su suka fada ba dan dama a cikin littafin mu yake ko a cikin sunnan annabi mu sallallahu alaihi wasallam yake da abinda suka fada wanda muka san ƙaryarsa bisa abinda yazo mana a cikin alqur'ani da sunna sai mu ƙaryata shi mu ki imani da shi sannan kuma abinda yake babu shaida gaskiyarsa ko ƙaryarsa to wannan sai mu ce Allahu a'lam shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ahlul kitab sun yi muku zance fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum kar ku gaskata su kar ku ƙaryata su in ba ɗayan waɗannan ba sai kawai a ji a saurara to amma kamar wannan wanda yazo na bayyana sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo a cikin alqur'ani wanda yazo a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam babu laifi sai a karba ya zamanto shahidi ne shaida ne akan dama abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ambatansa da bishara da shi yazo a cikin littafan mutanen farko a cikin at-taura da injila alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil annabi da suka annabi ummi da suke samun sa rubutacce a wajen su a cikin at-taura da injila to wannan rubutun zaka ga masana littafin in sun karanta alqur'ani sun karanta to sai su yi imani kamar da ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdullah ibn Salam kamar kuma yanda a yanzu ake ta samu manya-manyan su wanda in sun karanta alqur'ani suke ganin abinda suka karanta na Bible din su yayi shaida alqur'ani yayi shaida gare shi sai su bar addinin su na bata su dawo zuwa ga addinin musulunci to sannan Allah ta'ala ya ce
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَعْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda suka yi imani idan nakahtumul mu'minat idan kuka auri mata mu'minai thumma tallaqtumuhunna sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna tun kafin ku sadu da su wato ku tare tare da su ya zamanto kun samu saduwar aure da su fama lakum alaihinna min idda to babu idda babu wato idda a gare ku da take wajiba a kansu ta'taddunaha da kuke kidayata a kansu wato da kuke kiyaye ta gare su famati'uhunna ku jiyar da su dadi shine ku basu kyautar saki wasarrihuhunna sarahan jamila ku sake su saki wanda yake kyakkyawa wannan umarni ne daga Allah jalla wa ala ga mu'minai akan abin da ya shafi hukunci na shari'a na abin da yake na mata da aka sake su kafin a tare idan mu'minai suka saki matan su kafin su tare tare da su to a cikin wannan na farko dai ma'anar ayar shine kira ga mu'minai cewa idan suka auri mata sannan suka sake su kafin a tare wannan ya hada kafin a tare hakikatan a samu saduwa ko kafin a kadaita wanda take duk abinda mutum yake so yayi da matarsa zai iya yi kamar yadda hukuncin khulafa'ur rashidi ne in aka samu irha'us sutur aka rufe daki koda ba a tare ba mutum yayi aure da matarsa sai ya dauke ta suka tafi Abuja ko kuma ya dauke ta suka tafi ya tafi da ita dai yanda za su kadaita to idan ba wannan bata samu ba akai saki ba a samu ɗaya daga cikin waɗannan biyun ba, to babu idda akan wannan macen wadda za a kiyaye ta a gare ta. Saboda ita idda ana yi ne don wato hikimata don a tsare nasaba, don tsarewar nasaba, kar ya zamanto cewar wato an yi aure da cikin wani sai ya zamanto nasaba ta cakuɗa. Ba za a gane wannan cikin namijin farko ne wanda ya sakin, ko ku namiji na biyu ne wanda aka ɗaura aure da shi a lokacin da take da ciki, to sai a samu cakuɗuwar nasaba. To ita kuma cakuɗuwar nasaba tana daga cikin abin da yake cutar da al'umma, saboda dangantaka za ta ɓaci, alaƙa za ta ɓaci, hukunce-hukunce na shari'a ba za su tabbata ba, za a kai gado ga wanda ba shi ne da gado ba, za a kai hukuncin muharramanci ga wanda ba shi ne muharrami ba, mafasid da dama za su biyo baya. Shi ya sa ita idda, ko da mutum wanda yake shi ne za a yi ma iddar ya ce shi ya san ba abin da ya faru da matarsa bayan an tare, ya ce a ba sai ta yi idda ba, ko an ji an yi scanning, scanning ya nuna kan cewa ba ta da ciki, saboda haka ba sai ta yi idda ba, ba za a karɓa daga gare shi ba, saboda akwai haƙƙin Allah wanda ya shafi maslahar al'umma baki ɗaya. Saboda haka idda haƙƙin miji ce, kuma akwai haƙƙin Allah, wanda haƙƙin Allah shi ne ya shafi al'umma ga baki ɗaya. To Allah ya ta'ala ya ce a musu mutu'a shi ne ajiyar da su daɗi, tunda an sake su kafin wato a tare da su, saboda haka ba su ci sadakinsu ba. Ayar suratul baqara ta ƙara wannan bayanin kamar yadda za mu ƙara bayani a kai. To wannan an yi umarni ga cewar in kun saki muminai, wannan babu mafhumi gare shi, ko da mutum matarsa kirista ce, ko da mutum ya auri kirista sai ya sake ta kafin a tare, to ba za ta yi masa idda ba. Amma in ya auri kirista bayan ya tare da ita, ita ma to sai ta yi idda, saboda akwai haƙƙinsa. Ba za ta ce don ita ba musulma ba ce kawai, ba ibada take ta musulunci ba, za ta yi tafiya ta je ta ƙara aure, dole ya tilasta mata ta tsaya kar ta yi aure har sai ta yi idda. To iddan nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa ga mata waɗanda suke al'ada shi ne tsarki uku a bisa sahihin magana, ko jini uku a bisa ƙauli na biyu na waɗansu malamai. Ga wadda kuma take ba ta al'ada saboda ƙarancin shekaru, ko saboda rashin lafiya, ko saboda ta kai shekarun saboda girman shekaru yadda ba za ta yi al'ada ba, ta yi wata uku. Ta yi wata uku, wannan ita ce idda ta mata. To wannan aka fitar da su daga cikin wannan hukuncin kan cewa to su babu idda a gare su. To tunda babu idda a gare su, wadda za a kidaya sawa'un da jini ko da watanni, to sai aka ce a yi musu at-tamti', shine jiyar da su daɗi, a ba su kyauta. Saboda idan wato idan aka saki mace, Allah ta'ala ya ce la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida ومتعوهن على الموسيء قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. باب لي في أغريكو كساكي ماتا كابن كساجدسو ونن دن كرا أدوكا كنشوا ونن مي أوريني كوي أنتنا مجي كوكما أي ياي أوري باشدا وتمنفا بما ساجد بما تاريبا كوي يسكيتا أرنك أغنن wato wanda yake bai san martabar aure ba. Allah ya ce babu laifi ka auri mace tun kafin ku tare, ka ce ka sake ta ka fasa, kuma ma ka sake ta din baka ma yanke mata sadaki ba. To in baka yanke mata sadaki ba kuma ka sa mata rai har ka aure ta, yaya za a yi? Sai a ce Allah ya ce famati'uhunna, to ku jiyar da su daɗi, shine ku yi musu kyauta wadda za ta rage musu zafin wannan rabuwar, wato ta leƙo ta koma. Al'arziki ya zo, za ta shiga gida tana son miji har an ɗaura aure, ba a tare ba kawai ya ce ya sake ta, kuma ba a sa mata sadaki ba, ballantana a ce za a ba ta rabin sadaki. Inda ya yanka mata sadaki, in ya sake ta kafin a tare, to ta ci rabin sadaki. A'a, ba mu zo shiga ɗaki ba tukuna. Tsaya tukuna, zan zo wannan tambayarka. Mi tsaya akan wannan, akan sadakin tukuna. To ba ambaci sadaki ba sai ya sake ta, to kaga yaya za a yi a bata rabi? ba yadda za a bata rabi tunda ba a ambata ba ko ko za a koma a ce sadaqul mithli ne a ce tamkarta ba zai yiwu ba to Allah sai ya yanke hukunci yace ai mata tamkiyar shine a jiyar da ita dadi a bata kyauta to nan ma shine Allah madaukakin sarki yace famati'uhunna ku jiyar da su dadi to amma wannan hukuncin shi kuma an togace shi da wanda mijinta ya mutu wannan wanda aka saka ci idan mace aka daura mata aure kafin a tare da ita sai mijin ya mutu ita sai a ce babu idda ita ma a gare ta kamar yanda aka sake ta babu idda a gare ta a'a na'am basu sadu ba in basu sadu ba mutum ne ya daura aure da mace basu sadu ba sai rai yayi halinsa sai ya rasu kaga inda sakin ta yayi ba za ta yi idda ba tunda basu sadu ba ko ba haka ba to amma in ya mutu fa shi ma tunda basu sadu ba ba za ta yi idda ba matarsa ce tunda matarsa ce saboda haƙƙin mutuwa raɗaɗin mutuwa sai ta yi masa idda za ta ci gado ba ta da sadaki ba ta da sadaki in ba a farlanta mata sadaki ba amma za a bata gado to tunda ko za a bata gado sai ta yi ta kaba saboda yaya za a ji yaya ƴan uwan miji za su ji an yi aure kawai ana jira har an sa rana za ta tare kawai sai ya rasu sai aka ji kashegari kawai ta daura aure aka ji kawai kashegari ta daura aure akwai ciwo sai a ce ita ta kashe shi ko don ta ci gado za ta ci gado amma kuma za ta yi ta kaba ba sai ta yi ta kaba wannan shi ne abinda Abdullahi bin Mas'ud ya yi hukunci da shi kuma ya ce haka hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin wata daga cikin sahabbai to wajen rufe daki me kake cewa kofa rufe kofa to ai shi ne idan ya an samu shiga daki an samu halwa in an samu kebancewa yanda ya samu tamkini gare ta in ya samu tamkini a gare ta in ta yi da'awar cewar bai sadu da ita ba in ta yi da'awar cewar bai sadu da ita ba saboda haka ba za ta yi idda ba don haka ba za a bata komai ba sai dai mutu'a sai dai tamkiyar a jiyar da ita dadi inda bai ma za a kaddara ne to amma kaga wannan idan ta tabbatar shi kuma yayi inkari in ta tabbatar yayi inkari ai maslaharsa ne ya zamanto cewar inkarinsa ba shi da wata ma'ana tunda in ta ce ta sadu da shi saboda haka ta ci sadaki gabaki daya to kuma sai ta yi masa idda saboda haka ya yadda wannan tazarar da za a bata ai ya nuna kan cewa sai ta yi jira kafin ta ci wannan dukiyar ko baka kula ba saboda haka akwai maslaha akwai hikima ta shari'a da aka wajabta kan cewa idan aka kulla dakin sai ta yi idda domin ta ci sadakin gabaki daya to a lokacin nan kaga babu zancen ai mata tamtiya tunda ta ci sadaki gabaki daya sai dai kawai ta fuskar kyautatawa to sannan as-sarahul jamil wato saki kyakkyawa shine wanda yake babu al'aza ba cutarwa wato babu zagi ba batanci wato zage-zage da mugusta magana da kuma daukan abu da tona asiri da cewa ai ita mai kaza ce ko kuma ai shi mai kaza ne babu idrar ba cutarwa ba zai cutar da ita ba ya zamanto ya takura mata akan wanda ya zamanto yayi mata sakin da yake akwai cutarwa a cikinsa ya saka sai idda ta kusan karewa ya sake saki a dara ƙara tsawaita mata idda ta ya taimata mata haka sannan kuma babu hana haƙƙi ya zamanto tana da haƙƙin wato idan tana da wani haƙƙi a kansa kamar haƙƙin tamti'i din jiyar da ita dadi ya hana ta ko kuma in ya tashi hana ta din in ya tashi bata ba zai duba halinsa ba kuma ba zai duba radadin da take fuskanta ba tunda Allah madaukakin sarki ya bayyana ita wannan mutu'a da cewa alal musii qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan alal muhsinin wanda yake da yalwa arziki ya bayar gurgudan ikon sa wanda kuma aka takura masa arzikin sa shi ma gurgudan abin da zai iya saboda haka ana duba halin mijin da kuma irin halin da matar za ta shiga idan an yi saki da radadin rabuwar da za ta ji ba kawai halin mijin ake dubawa ba sai an duba irin halinta a duba a ga irin abin da za ta rasa da kuma irin abin da ake tsammanin lokacin da za ta dauka kafin Allah madaukakin sarki ya kawo ya azurta ta da wani amaimakon sa duk wannan ana kaddarawa duk wannan ana kaddarawa babu wani abu na shari'a da yace ga gurgudan yadda za a bayar illa wannan itlaqin da Allah ta'ala yayi yace alal musii qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu to kuma tunda babu idda kaga wannan mata da aka sake ta a wannan hali ba ta da nafaka ba ta da sukuna ba za a ce tunda ya sake ta to ya bata mazauni ba kuma ya rinka turo da kudin abinci tunda babu idda akan ta saboda haka babu nafaka babu sukuna a gare akan wato akan sa da zai bayar da ita sai dai ku lura yanda Allah ta'ala yake ambaton sarahan jamila kamar yanda ya ambace shi a bangaren manzo sallallahu alaihi wasallam fata'alina umti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila ku zo in ji yadda ku dadi in ba ku kyauta sannan in sake ku kyakkyawan saki haka aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda har Allah ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam mu'min babu aula mu kamanta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen dukkan al'umma ga iyalansa saboda haka ta rabuwar da zai yi za ta zama to kyakkyawar rabuwa ce to amma aka umarce shi da shi domin ai mana tambihi saboda haka a kula yanda ake saki a san cewa sakin nan duk da yankewar alaka ne amma ana so a yi shi ta fuska wadda take mai kiyaye zumunci mai kiyaye alakar da aka kulla tunda Allah madaukakin sarki ya sanya hanyar da ake kulla alaka ta hanyoyi guda uku ne da annasab faja'alahu nasaban wa sihra ya halici mutun ya sanya shi alakan nasaba shine haihuwa da yan uwantaka da baffantaka da gwaggwantaka ko kuma wato surkunta surka uwar uwa a uwar mata yar mata wan mata yar uwar mata ya a uban mata duk wannan alaka ce wanda aka zo aka kulla ta uwar miji uban miji yar miji kanwar miji duk wannan alaka ce wanda aka kulla ta shari'a to wannan alakar ba a so a yanke ta domin yankewar abinda Allah ya umarci a sadar da shi yankewar zumunci ne kuma Allah madaukakin sarki ya sha alwai ya yi alƙawarin cewa duk wanda ya sadar da zumunta zai sadar da shi duk wanda ya yanke zumunta zai yanke shi saboda haka a rinka kula wajen saki to sannan Allah ta'ala ya ce
ya ayyuhan nabiyyu idza ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati hataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa mura'atan mu'mina إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكرها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
الله تعالى يقول يا أيها النبي يا كي النبي wannan shine khitabi na hudu da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ran ina cewa hudu ne biyar ne a wannan sura ko sauran na biyar din zai zo a can kuma suratul anfal akwai guda uku ko a suratul tauba akwai daya a suratul tahrim akwai daya guda goma kenan nan yace ya kai wannan annabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun mu mun halatta maka mata yanka na aure waɗanda ka ba su sadakin su wannan bayyanar da shari'a ce tabbatatta wato matan su halal ne matan ka wanda ka ba su sadaki halattattu ne a gare ka saboda haka babu zancen a ce za a kawo wani suka a gare ka akan cewa ka auri mata sama da hudu ko ka auri mata da yawa ko makamancin wannan Allah ya ce mu mun halatta maka domin a ije wato sukan Yahudawa da munafikai da suke yi ga matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan halal ne kuma abinda Allah ya halatta Allah bai umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki da zuciyarsa kan ya bar shi ba ba a yakin da zuciya kan barin halal ana yaki da zuciya kan barin haram ne saboda haka Allah ya ce mun halatta maka su wama malakat yaminu kuma mun halatta maka abinda hannunka suka mallaka sune as-sarari wato bayi kuyangu naka kuma yana da kuyanga guda biyu da Raihana bintu Shamun an-Nadariya yar banun Nadir ba Yahudi ya ce ya dauke ta kuyangarsa da kuma Mariyatul Qibtiya da Mariya al-Qibtiya wadda ta zo da datu musulmantar ne da Mariyatul Qibtiya Mariyatul Qibtiya wadda aka bashi ita Muqawqis ya bashi ita daga Misra ta zo har ta haifa masa da Ibrahim to ki tsaya nan zauna nan ko to ki ce ashhadu kice ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ina shaidawa Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne to kice ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu to alhamdulillah ki musunta sunan ki ha suliya dama sunan ki kenan tuntuni da kafin ki mutu to suliya zaki tsaya a sunan ki suliya din ko kina son wani suna to shikenan to kuje sai tayi wanka sai a tura ta madalla Allah yake wa ma malaka yaminuka da abinda hannunka ya mallaka mimma afa Allahu alaik daga abinda Allah ya baka na ganimar yaki wato waɗanda wato ka kai yaki suka zamanto cikin ribatattu har ka mallake su to matan Annabi sallallahu alaihi wasallam galibin sadakin su dirhami 500 ne dirhami 500 nisabi biyu da rabi a lokacin a yanda ake lissafi to kaga miliyan 9,500 sau biyu kaga miliyan 19 kenan ga miliyan 4,750 ya zamanto miliyan 23,750 haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mace daya kowace mace daya illa Juwairiya al-Mustaliqiya wanda aka dora mata tafanshikanta sai ya biya mata kudinta ya zamanto wannan biyan da ya mata na kitaba ta zamanto matarsa sai kuma Safiya wanda ya yantar da ita ya sanya yantawar da yayi shine sadakinta sai kuma Ummu Habiba wanda shi kuma Muqawqis ya biya sadakinta dinari 400 shi ya ninka sadakin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sau 20 ya ninka nasu sadakin sau 20 tunda su sadakin su daidai yake da dinari 20 shi kuma sai ya bata dinari 400 20 sau 20 kenan ko to haka ya baka to wannan shine galibin sadakin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam matan su su tara wanda ya rasu ya bar su gabaki ɗaya matan su wanda ya ba su sadaki akwai waɗanda yake ya shiga ya tara tare da su ne su 11 da Khadija da Zainab Ummul Masakin Zainab bintu Huzaima to sai kuma waɗanda suka zama tori batattun yaki yace wa banati ammika kuma mun halatta a gare ka nan gaba in ma zaka ƙara aure mun halatta a gare ka ƴaƴan baffanka ƴaƴan bamfanninka wato ƴaƴan ƴan uwan uba ko ƴan uwan kaka wa banati ammatika da ƴaƴan gwaggwanninka ƴan uwan mahaifinka mata wa banati khalika da ƴaƴan kawunninka wato ƴaƴan ƴan uwan mahaifiyarka ko ƴan uwan kakarka wa banati khalatika da ƴaƴan wato ƴan uwan mahaifiyarka mata yayyan uwa kenan innoni allati hajarna ma'aka amma waɗanda suka hijira tare da kai sabanin waɗanda wato ba su hijira tare da shi ba kenan wanda suka hijira Allah ya halatta masa wa imra'atan mu'mina da kuma mace mu'mina in wahabat nafsaha lin nabi in ta bayar da kanta ga annabi ba ta buƙatar sadaki tace ba ta buƙatar sadaki ba ta buƙatar waliyinta kafin ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya halatta masa in arada annabi an yastankihaha in annabi yana so ya aure ta khalifatan laka wannan keɓantaccen wato halacci ne a gare ka wato an halatta maka su kai ka aure su ba tare da sadaki ba tare da wato kuma waliyai ba wannan ya hukunci da yake banta gare ka sabanin sauran mu'mini min dunil mu'mini banda kuma bayan sauran mu'mini su ba sa halatta mace ta bada kanta gare su ba tare da sadaki ba ba tare da waliyi ba ba a yi a ce kawai an bada mace sadaka wannan hususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum mun san abinda muka riga muka wajabta akan su a cikin haƙƙi wato na wato a cikin hukunce na matayensu kan cewa ba za su ƙara sama da mata guda hudu ba sannan kuma ba za su yi aure ba sai da waliyi sai da sadaki sai da shaidu wa ma malakat aymanuhum kuma mun san abinda muka wajabta akan su akan abinda hannuwansu suka mallaka ai ba za su mallaki kuyanga ba sai dai in an ba su kuyangar ko sun ci gado ko sun saye ta to wannan shine Allah madaukakin sarki ya faɗa yace likai la yakuna alayka haraj dan kar ya zamanto akwai wata takura a gare ka duk wani abu wanda yake zai sauƙaƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sha'anin auratayya Allah ya wassa'a masa ya yalwata masa wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne ga dukkan abin da yake wato yana wa tsananin a samu kubuta daga gare shi rahima kuma mai jin kai ne wato mai wassa'awa ne mai yalwatawa ne a wurin da ake ganin akwai takura wannan yana daga cikin bayanin abinda Allah madaukakin sarki ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam na karama da saukakawa a gare shi da kuma tausi'a yalwatawa a gare shi yanda dukkan waɗansu abinda makiya suke so su yi domin suka gare shi sallallahu alaihi wasallam dan game da janibin aure Allah madaukakin sarki ya rushe shi mata sun kasance suna zuwa suna bada kansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa haka ne Imam al-Bukhari ya kulla babi yace babin mace ta bijirar da kanta ga salihin mutum akan cewa wannan ba abin aibatawa bane wata ran Anas ibn Malik yana zaune yana bada labarin wata mace da ta zo ta bada kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da Anas akwai Essa sai Essa tace kai tir da wannan bata jin kunya mace ta zo ta bada kanta yace ta fike alheri ta yi kwaɗayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi kwaɗayin ta zama matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu aibi ga mace ta bayar da kanta ga mutum salihi amma ba wai ta bayar da kanta akan cewar ta bayar da kanta ba ta son sadaki ba ma iyayenta sai sun sani ba ita kawai ta bayar da kanta ko ta ce kawai a yi mata kira'a mai daɗi ta kawo kanta wajen al-ramma kira'a mai daɗi ita ce sadaki ba a haka dole sai da sadaki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai ƴan uwa da suka turo ayi addu'a ga marasa lafiyar su wanda suke kwance a asibiti wanda suke cikin ICU akwai injiniya Kamalu dan babanmu Malam Salisu Kabara mahaifiyarsa tana ICU Allah ka ba ta lafiya akwai Alhaji Musa wanda kowace muke karatu tare da shi anan shi ma yana fuskantar larura muna roƙon Allah ka ba shi lafiya akwai daga cikin ƴan uwanmu wanda ita ma tana fuskantar larura muna roƙon Allah ka yaye mata Allah muna roƙon ka dukkan wani tsanani Allah ka yaye mana Allah dukkan wani kunci Allah ka sanya mana mafita Allah ka kawo mana sauki a cikin rayuwarmu da cikin rayuwar wannan al'umma ta mu Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali akwai akwai waɗanda kuma suka rasu muna roƙon Allah ka gafarta musu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.